sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25/31/41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM da Lol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Asabar 20 ga watan Yuli shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kadin labarai.
Burtaniya ta yi gargadi ga jiragen ruwanta masu safara akan teku da su kauce wa yankin mashigin Hormuz. Wata fashewa ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a China. Yayin da hukumomi a nan Amurka ke ci gaba da gargadi kan tsananin zafin da ake fuskanta a mafi akasarin kasar.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa tsohon shugaban hukumar tsaro ta DSS ya ce rashin baiwa shugaban kasa rahoton tsaro na gaskiya na daga cikin matsalar tsaro a Najeriya. Sannan za ku ji cewa gwamnonin jihohin Bauchi da Gombe sun gargadi mutane da ake raɗe-raɗin suna so su tada husuma a tsakanin al'ummar jihohin biyu dangane da batun arzikin man fetur da aka samu a yankunan.
Allah ya kawo mai, Allah ya kawo gas. Kuma bai kawo su ko'ina a da yawa sai Bauchi da Gombe. Saboda aka kar wannan daɗin haɗa mu faɗa. Naji labarin akwai wa'ansu wanda ba su da kishin ƙasa har suna ƙoƙari su kawo faɗe-faɗe tsakanin.
Bayan nan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku. Daga bisani za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Burtaniya ta yi gargadi ga jiragen ruwan kasar masu safara akan teku da su kauce wa yankin mashigin Hormuz dan wani lokaci bayan da dakarun kasar Iran suka kwace wani jirgin rukon manta a wannan mashigi. Bayan wani taron gaggawa da hukumomin Burtaniya suka yi, wata mai magana da yawun gwamnatin ta ce Burtaniya na nuna matukar damuwa kan irin halayen da Iran take nunawa waɗanda ba za a amince da su ba, waɗanda kuma suka fito karara suke tawaye ƴancin walwalar yin tafiye-tafiye akan teku. Hukumomin tsaron ruwan Iran sun bada umarnin a kama jirgin ruwan na Burtaniya mai suna Stena Impero saboda cewa su bai bi ka'idojin safara akan teku ba. Iran ta kara da cewa yanzu haka ta tura jirgin ruwan na Burtaniya zuwa gabar tekun Bandar Abbas dake kudancin kasar. Hukumar kula da yanayi ta Amurka ta yi gargadin cewa za a fuskanci matsanancin zafi mai cike da haɗari a wannan ƙarshen makon da ake ciki, wanda zai iya haifar da matsananciyar gajiya da za ta sa har mutum ya fita a hayyacinsa muddin mutane ba su bi matakan da suka dace ba. Hukumar ta kuma ba da shawara ga 'yan uwa da makwabta da abokanai da su riƙa duba halin da junansu ke ciki, musamman ma gajiyayyu da ke zaune a ɗaki ba sa fita domin ganin halin da suke ciki. Andrew Gruston malami ne a sashen nazarin mahangar taswirar faɗin duniya wato geography a Jami'ar Georgia dake nan Amurka.
Heat is the leading weather killer. It kills more people every year than tornadoes, hurricanes, floods.
Yace zafi shine babban abin da ya fi kisa a yanayi daban-daban da ake da su, yana kisa fiye da maukacin guguwa da ambaliyar ruwa. Yanayin zafi ya karu matuƙa a biranen dake yammacin tsakiyar Amurka da kuma nan gabashi a ƴan kwanakin nan. Hukumomin birane sun ba da umarnin a bar tafkunan ninkaya ko kuma swimming pool su kasance a buɗe na tsawon lokutan da suka dara na da, tare da aikewa da sakonnin matakan da mutane kamata su dauka domin magance wannan zafi mai tsanani. Inda nan Washington zai kai maki 38 a New York kuma ya kai maki 33 duk a mataki na ma'aunin Celsius. Wata fashewa da ta auku a tashar gas a lardin Henan da ke tsakiyar China ta halaka akalla mutum 10 kana wasu 19 sun jikkata. Hukumomin sun ce ba a san inda wasu mutane biyar suke ba, bayan wannan fashewa wacce ta auku a jiya Juma'a a kamfanin gas na Henan Coal Gas Company. Kamfanin dillancin labarai na Xinhua ya ruwaito cewa zuwa yanzu an dakatar da duk wasu aikace-aikace a wannan tasha. To hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadin cewa 'yan kasar Mozambique miliyan 1.9 da makwacin guguwa ta daidaita rayuwarsu a farkon shekarar nan na iya fuskantar matsalar karancin abinci muddin kasashen duniya ba su kawo daukin gaggawa ba. Daruruwan mutane ne dai suka mutu sannan wasu dubbai suka rasa mahallansu bayan da guguwar Idai da ta Kenneth suka afkawa kasar ta Mozambique a watannin Maris da Afrilu. Wannan da guguwar ta yi sun lalata ababen more rayuwa da kuma amfanin gonakin al'ummar kasar. Kakakin hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya Haf Bahusel ya ce jama'a da dama na iya shiga kangin yunwa.
It is expected that the upcoming lean season will be very difficult in Mozambique.
Yace ana fargabar lokacin da za a shiga zai zamanto mai mutukar wahala yayin da jama'ar da yawan su ya kusa miliyan 2 aka yi hasashen za su ta gayyar idan har ba a kai musu dauki ba. Hukumar dai na so ne ta rika tallafawa mutum 560,000 a kowane wata daga nan har zuwa cikin watan Oktoba musamman ma a yankunan da guguwar ta yi barna. Duk da dimbin hujjoji da irin gudunmawar da daruruwan dubban mutane suka bayar wajen ganin dan adam ya saka kafa a duniyar wata, bincike ya nuna cewa kashi 6 cikin 100 na Amurka ba su yadda cewa tawagar 'yan sama jannatin nan ta farko da ta taka duniyar watan da ake kira Apollo 11 ta kai ga zuwa duniyar ta wata ba. Masu ra'ayin kauna ci gaba da bayyana cewa ziyarar wacce aka yi ta shekaru 50 da suka gabata dukkan fa'ida ne. Daya daga cikin hujjojin da masu irin wannan ra'ayi ke gabatarwa ita ce menene yasa a lokacin da jirgin sama jannatin ya soka a duniyar watan ba a ga kura ta tashi ba. Sai dai wani tsohon darakta a Majalisar Wakilan Amurka da ake kira Art Harmon wanda shi ke jagorantar wata gamayyar kungiyoyi da ke sa ido kan ayyukan zuwa sama jannati ya ce mutanen da ke ikirarin cewa dan adam bai je duniyar watan ba cikakkun mahaukata ne kuma matsayinsu cin fuska ce ga Amurkawa 400,000 da suka yi nasarar ganin Amurka ta fara zuwa duniyar ta wata.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Tsohon shugaban hukumar tsaro ta DSS ya ce rashin baiwa shugaban kasa rahoton tsaro na gaskiya na daga cikin matsalar tsaro a Najeriya. Wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina daga Abuja ya aiko mana da rahoton.
Da yake jawabi a wurin wani taro da cibiyar nazarin tsaro ta Najeriya ta gudanar a nan Abuja mai take matsalolin tsaron kasa da ci gaba da wanzuwar Najeriya. Tsohon Director General na hukumar leken asirin farin kaya ta DSS Mr. Afakriya Gadzama yace rashin bayar da hotunan tsaro na gaskiya ga shugaban kasa da hukumar tsaron Najeriya ke yi yasa Najeriya ta kasa shawo kan matsalolin tsaron da suke addabarta. Tsohon Director General na hukumar tsaron farin kaya ta DSS Mr. Afakriya Gadzama ya nuna damuwarsa ganin yadda wasu hukumomin tsaro a Najeriya ke sa yaudara cikin aikin su. Na shelar cewar suna shawo kan matsalolin tsaro da ke addabar Najeriya alhali kuma irin wannan kalubalen a zahiri tafi karfin su. Yana mai bayyana cewar rashin mutunci, rashin gaskiya da rashin baiwa shugabanni shawara na gari kan sha'anin tsaro na daga cikin matsalolin da suke wa sha'anin tsaron tarnaki a cikin kasa.
Whatever it is, feel shy and don't tell the truth about the outpost situation on the ground.
Yace saboda wasu dalilai hukumomin tsaro a Najeriya ba sa faɗin hakikanin gaskiyar abin da ke faruwa saboda yanzu galibin barazanar da ake fuskanta na faruwa ne saboda rashin kyakkyawan shugabanci da kuma babakere da dukiyar jama'a kuma hakan na faruwa kusan a dukkanin matakai. Akwai wani lokaci a baya mu a hukumar DSS da muke gaya wa shugabanni gaskiya komai ƙancinta wato a wancan lokaci mukan sa ido tare da dukkan ra'ayoyin jama'a game da gwamnati da hukumominta. dangane da yadda al'amura ke gudana a cikin kasa domin zama ka fi samun daraja idan shugabanni dan ka duba kwaya idan su ka gaya musu gaskiya
a kan biki the more respected when you are able to look your principal in the eye and tell him the truth.
Koyaya kwararru ke kallon wannan bayani na tsohon shugaban hukumar ta DFS Alhaji Hamza Idris, editan sashen siyasa ne a jaridar Daily Trust, da kuma ya dauki shekaru da dama yana bayar da rahotanni kan sha'anin tsaro.
In kuma ka duba yanda wani lokaci shi shugaban kasa zai fito yayi bayani, sai kaga kusan abin da shi ga zaman ya faɗa gaskiya ne. Dan wani lokaci zaka ga shugaban kasa zai ce ni fa daga bayanai da nake samu an yi nasara kaza, aiki yana tafiya inda ya kamata da sauransu. To kaga wani babban hatsari ne, domin abin da ke faruwa a ƙasa daban, abin da kuma ke isa wa su shugabanni a can sama daban. To kaga wannan akwai damuwa a ƙasa kenan. In har aka ce bayanin da shugaban ƙasa yake samu daban ne da bayanin da abin da ke faruwa a ƙasa, musamman abin da ya shafi tsaro, to ƙasa tana cikin fitina. In dai ba an samu har an samu daidaito tsakanin su jami'an tsaro ba su buɗe su gaya wa shugaban ƙasa bayani da abin da ke faruwa, to ba za mu rabu da tashin hankalin da muke ciki ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Gaida Hassan Maina Kaina. Gwamnonin jihohin Bauchi da Gombe sun gargadi mutane da ake raɗe-raɗin suna so su tada husuma a tsakanin al'ummomin jihohin biyu. Dangane da batun arzikin man fetur da aka samu a yankunan, inda suka kuma yi kira ga sarakunan gargajiya daga jihohin da su yi kokari su tabbatar da wanzar da zaman lafiya a tsakanin al'ummomin su. Daga Abuja, daga Bauchi, ga rahoton da Abdul Wahab Muhammad ya aiko mana.
Gwamnan Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad a jawabinsa da ya gabatar biyo bayan ziyarar da mai martaba Sarkin Gombe Alhaji Shehu Abubakar ya kawo gidan gwamnatin jihar Bauchi domin taya zaɓaɓɓen gwamnan murnar nasarar da ya yi a zaɓen da ya gabata. Gwamnan ya ce jihar Gombe da jihar Bauchi dan juma ne da dan jummai.
Mu yi kokari insha Allah ci tsakaninmu a da makwabta a tsaye da shi, yanzu haka ina roƙon mai martaba saboda Allah ya haɗa mu gaba ɗaya arewa ko kuma Najeriya, wato future ɗinta yana Bauchi ne da Gombe. Allah ya kawo mai, Allah ya kawo gas, kuma bai kawo su ko ina a arewa ba sai Bauchi da Gombe, saboda haka kar wannan daɗin haɗa mu faɗa. Naji labarin akwai wa'ansu wanda ba su da kishin ƙasa har suna kokarin su kawo faɗe-faɗe tsakanin, kuma na roƙo mai martaba da shi da takwaransa mai martaba Sarkin Bauchi su haɗa kai ga cewa wannan bai kai ka ce na ce ba, bai kai a yi dambe a kan abin marmari ko kuma abin farin ciki a tsakaninmu ba. Ina fata za a tsaye da wannan kada a zo ga filin da ake samun abubuwa na batanci tsakanin al'umma. Zaman lafiya yana da kyau, saboda haka dole ne a matsayinku na iyayen ƙasa ku yi haƙuri da kome yake tsakaninku, ku zauna ku yi tunani yadda ba za mu bar baƙin haure su zo su dinga ɗauke mana sauranmu ba.
A tattaunawa mu da shi daga bisani gwamnan jihar Gombe Alhaji Inuwa Yahaya ya yi na'am da wannan batu, inda ya jaddada zaman tare da ake zishi tsakanin jihohin Bauchi da kuma Gombe.
Wannan tayi ne na alkhairi, kuma ai hasali tsakanin Bauchi da Gombe dan juma ne da dan juma, Gombe ma daga Bauchi ta fito, saboda haka tsatson mu ɗaya ne. Abinda yake faruwa shine zaman yau da gobe, wai zama a maciya shi hada kare da garbi fada, mu ba za mu yi fada ba. Arziki Allah ya kawo shi, arziki Allah san inda ya ajiye shi, kuma duk inda aka bincika aka samu yana tabbatar ba zai zama to sanadin faɗa tsakanin jihar Bauchi da jihar Gombe. Gwamna zai zo ne saboda ya karfafa wannan zumunci, kuma in ka lura ya je headquarters NNPC, ni kaina na je naje kuma abun da nabi shine a kokari a tabbatar mana an samu wannan arziki mu ya tabbata don komo ma ma huta da gurin da ake mana Allah ya ba mu daidai gurgudo mu ma mu yi tutiya mu yi tinkahu da abun da Allah ya ba mu shikenan in yazo Allah ya sa lokacin da yazo din ma an fara tona man sa gani zamu ci mu sha ne mu ganna da shi kokko zamu yi fada
ta bakin gwamnonin jihar Bauchi kenan da Gombe a dangane da batun neman zaman lafiya da ya kamata a yi a tsakanin al'umomin da ke makwabtaka da juna a wuraren da ake tonon albarkatun man fetur Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya
a gaida Abdulwahab Muhammad masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon ya ce karfe 11 da minti 15 na safe ga shirinmu na gaba
masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku Yau za a ji ansar tambayar su Shamsuddin Abdullahi Rajau da Sani Yalwa da dai sauran masu sauraron mu dake son bayani kan hannun jari da kuma ansar tambayar su Salihu Musa da Husaini Dan Kasuwa masu son sanin kasar da tafi nomar shinkafa a duniya. To ga wanda ansar su Shamsuddin kan hannun jari ga ansar ku daga bakin Alhaji Muhammad Aliku Muhammad kwararre a fannin tattalin arziki da harkar hannun jari.
Wato hannun jari kaso ne na company wato alal misali yau idan aka kafa company koko a ce mutum biyu ko mutum uku sun zo sun hadu suna so su kafa company mutum na daya koko a ce Malam Usman zai kawo naira 10,000 Malam Abubakar ya kawo naira 10,000 da kuma Malam Muhammad ya kawo naira 10,000 kaga an hada an samu naira 30,000 to 30,000 din nan a yanda aka kasa shi kaga kasafi kowane mutum ɗaya yana da kashi ɗaya bisa uku na wannan kamfanin wato za a iya cewa kowanne idan aka ce to yau hannun jarin kamfanin nan guda 30,000 ne za a ce to Malam Muhammad yana da hannun jari guda 10,000 a ciki wanda yake zaman kashi ɗaya bisa uku Malam Abubakar yana da kashi ɗaya bisa uku a zaman hannun jari guda 10,000 da kuma shi Malam Usman shi ma yana da shi to da 30,000 din nan da aka hada za a dauke shi ne a je a yi harka ko kaya za a saya a sayar koko mota za a saya a saka a kasuwa ta yi aiki koko wani abin da za a yi da shi duk riban da ya hau kai akan wa'annan kudaden idan an zo raba shi za a raba shi a daidai yanda kowa ya kawo nashi gudumawan kenan to hannun jari ana iya cewa kaso ne a cikin kamfani idan alal misali yanzu kaman kamfanin siminti na Dangote tana da hannun jarin ta da ake sayarwa a kasuwan sai da hannun jari kamfanin Dangote wanda suka kafa ta daban da sai kai girman da ta kai masu shi suka dan ɗibi wani kaso a ciki suka watsawa jama'a suma su saya domin su samu shiga cikin kamfanin a yanda duk wani harka da kamfanin take suma suna da kaso a cikin riban kamfanin masu sayan hannun jari a kasar nan ya kama a cikin mutane da ni da kai kamfanuka gwamnatoci da kuma kamfanuka masu kula da ajiyan kuɗi ko kudaden pension wato sayan hannun jari kamar yanda zaka sayi masara ne ko kuma ka sayi dawa idan farashin shi ya tashi ka je ka sayar a kasuwa koko ka rike shi domin gaba idan zaka sayar ka ƙara bukata kowane ne a kasar nan idan dai har ka kai shekaru 18 kuma zaka iya sa hannu kuma ka rubuta sunanka to zaka iya sayan hannun jari ana sayan hannun jari ne ta dillalan sai da hannun jari wanda za a iya samun sunayensu a kasuwan sai da hannun jari ta ƙasa ana iya sayan hannun jari ta wayansu bankunan ana iya kuma sayan hannun jari daga kasuwa ta ɗaya da kuma kasuwa ta biyu kasuwa ta ɗaya wanda ake cewa primary market ana sayan hannun jarin ne daga wurin kamfanin kanta alal misali idan kamfanin banki na Guarantee Trust Bank tana so ta sai da hannun jari yau ta kasuwan fari ita kamfanin kanta za ta kasa hannun jarin nan ta sayarwa jama'a idan ka saya kudin za su je wurin bankin ne su bankin za su yi amfani da shi su kafa wani sabon branch ko ko su kara bunkasa ayyukan su da zukan riba da aka samu za a raba da kai kasuwa ta biyu wato secondary market shine kasuwan da za a saya ta wurin dindale a wurin wanda ya saya daga kamfanin afari so alal misali lokacin da kamfanin guarantee trust ta sai da hannun jarin ta ni nasiya a lokacin kai kuma mallan Shamsu ba ka da halin da zaka saya sai yazo ya zama na cewa yau ka girba kayan gona ka sai da su kana da kuɗi a hannu ni kuma a lokacin ina da bukatan kuɗi idan na dauki hannun jari na na kai wurin dillalin hannun jari na ce gashi ya sayar min kai kuma zaka dauki kuɗin ka ka kai wurin dillalin hannun jari ka ce gashi ya saya maka za su haka a kasuwan sai da hannun jari shi wannan ya sayar mishi da hannun jari na shi kuma ya bada kuɗin ka so hannun jari na sun koma hannunka ni kuma kudin ka sun dawo wuri na so sayan hannun jari ana iya tsaka kasuwa ta daya da kuma kasuwa ta biyu kasuwa ta daya shine na wurin company kasuwa na biyu kuma shine ta hannun dillalai wanda zaka saya a hannun wani wato saya da sayan hannun jari daidai yake da kowace harka na saya da sayarwa bambancin kadai shine abin da ake saya an san mu a arewa tun bil azin cewa muna da harkan saya da sayarwa zaka ji sunayen mutane ma ana wane mai tabako wane mai masara koko wane mai turare to duk kaga yanda ake sayan kayayyakin na haka ake sayan hannun jari dalilin da yasa yan kudu kudancin Najeriya suka timo suka fi yan arewa harkokin hannun jari ba wani sabon dalili bane illa kasuwar ta hannun jari asalinta ta fara daga nan kudu to kuma abu ne da akan yi shi a cikin harshen turanci kuma abu ne da idan ba an samu wanda suka yi bayanin shi ba yanda ya kamata ba za a gane shi ba koko ba za a abu nan sayan hannun jari sayan kaso ne a kamfani kamfani kuma da suke za ka iya saya akan kasuwan hannun jari guda 196 ne idan har ka iya rubuta sunanka ko kuma zaka iya sa hannu kuma kana da kudade kana da niyyar sayan hannun jari to duk dillalin da ka je wurin shi zaka iya saya kuma sayan hannun jarin nan ko harkan hannun jarin nan yanda zaka saye masara ko yanda zaka saye awaki ko yanda zaka saye shanu haka yake zaka bambancin kadai is maimakon a baka shanu ko a baka tinkiya za a baka takarda ne da ke nuna shaidan cewa kai ke da hannun jari kaza a kamfani kaza idan ka tashi sayarwa kuma wannan takardan zaka bada a je kasuwa a sayar maka ajiya a baka kudi wato takardan nan gaggatawa yake cewa kai kana da kaso a wannan kamfanin naka ne da sunanka ne kuma ga kuma adadin shi da farashin da ka saya
watakila zai so ya san idan aka tambaye ka shawara zaka so yan arewa su shiga wannan harka ta sayan hannun jari ga dangadan ko kuma su ci gaba da harkar su ta cinikayya da aka gada ta al'ada
shawaran da zan ba duk wani dan arewa balle ma wanda yake harka ko ma'aikaci wanda yake samun yan kudade ko miƙanƙantan su zai yi amfani a shiga kasuwan sai da hannun jarin nan a shiga harkan saya da sai da hannun jari dalilin da yasa na faɗi haka shi hannun jari gara baya cin shi hannun jari baya rubewa farashin shi yakan tashi yakan sauka a daidai yanda kamfani take tafiyar da harkokinta idan kamfanin da kake da hannun jari a cikinta yau tana bunƙasa to farashin hannun jarin ka haka zai dinga bunƙasa idan kamfanin da kake da hannun jari a cikinta harkokinta na ƙara durƙushewa to haka farashin hannun jarin ka zai iya durƙushewa saya da sai da hannun jari ba abu bane mai wahala ba abu bane da sai ka buƙaci rumbu ka saya ka tara ba abu bane za ka yi tunanin cewa gobara zai zo ya ci ba abu bane da kake tunanin cewa wani zai sace ya je ya sayar abu ne da idan ka saye shi naka ne idan ba sa hannunka ba ba wanda zai iya sayarwa kuma hannun jari yana da wani abu guda daya yau idan kana da hannun jari ka kai shi kasuwa da yadda Allah a cikin kwana uku
za a sayar maka da hannun jari a baka haƙin ka koko a baka kudaden ka to mutanen mu sun saba da harkan ga wuri ga waina ka siya kana ganin shi ka jibge kaya a store kana kallon su amma hannun jari ba haka yake ba hannun jari takarda ne za a baka kuma takardan nan zai gaggata cewa wannan kason kamfanin nan naka ne kuma ba abu bane da zai lallace ba abu bane da zai bace kai ko takardan ya kone kana iya komawa kamfanin ka ce ka sai hannun jari shekara kaza ko ko rana kaza na farashi kaza za a dinci ko maka a cikin maka a ce kware da gaske ga hannun jarin da ka saya ya kuma ga abin da farashin shi yake kuma hannun jarin nan akan dauke shi a kai shi banki idan kana so ka cika karbi bashi a banki kana iya bada shi kaman jingina kaman yanda zaka bada gidanka kuma hannun jari a koyaushe kana sane da nawa farashin shi yake to kaga idan an zo kaman harkan fidda zakka kana so yau watan azumi ya kama kana da niyan fidda zakka kana so ka buga ka san nawa ne kudin gidanka ko ko kudin mota kaga nan sai ka fara tambaya amma shi hannun jari illa iyaka ka dauki jarida ka duba menene farashin hannun jarin yau ka duba guda nawa kake da shi ka buga da calculator ka fitar da nawa ya kama ka fitar da zakka
to sai kuma ansar tambayar su Salihu Musa da Hussein dan kasuwa game da kasar da tafi noman shinkafa a duniya to duk da yake wannan kan canza daga lokaci zuwa lokaci canjin idan ma ya faru bai cika yawa ba saboda haka kusan kowace kasar da ke noma shinkafa kan tsaya a matsayin ta na lokaci mai tsawo kamar yadda abun yake a yanzu kusan haka ya kasance a shekaru da dama da suka gabata dan haka ga abin da ya saukara kasar da tafi noman shinkafa a duniya ita ce China wadda a shekara ta 2012 ta noma tan miliyan 204 da 285 wanda shine kashi 28.4% na shinkafar da aka noma a duniya a shekarar ta biyu ita ce India wadda ta noma tan miliyan 152 da 600 wanda shine kashi 21% na adadin shinkafar da aka noma a duniya a shekara ta 2012 din ta uku ita ce kasar Indonesia wadda ta noma tan miliyan 69 da 45 da 141 wanda shine kashi 9.6% na shinkafar da aka noma a shekara ta 2012 a duniya ta hudu ita ce kasar Vietnam wadda ta noma tan miliyan 43 da 661 da 569 wanda shine kashi 6% na yawan shinkafar da aka noma a duniya a shekara ta 2012 ta biyar ita ce Thailand wadda ta noma tan miliyan 37 da 800,000 wanda shine kashi 5.2% na shinkafar da aka noma a duniya a shekarar sauran kasashen da ke noman shinkafa sosai a duniya sun hada da Bangladesh da Philippines da Bamako Myanmar da Brazil da Japan da dai sauran na kasa da su to sai a kasance da mu makon gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Malam Muhammad Aliku Muhammad da injiniyan mu da wanda ya hada mana sautin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon
To madalla masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Burtaniya ta yi gargadi ga jiragen ruwan kasar masu safara akan teku da suka wuce yankin mashigin Hormuz na dan wani lokaci bayan da dakarun kasar Iran suka kwace wani jirgin da kuma manta a wannan mashigi. Bayan wani taron gaggawa da hukumomin Burtaniya suka yi wata mai magana da yawun gwamnatin ta ce Burtaniya na nuna matukar damuwa ta kan irin halayen da Iran ke nunawa waɗanda ba za a amince da su ba waɗanda kuma suka fito karara suke tauye yancin walwalar yin tafiye-tafiye akan teku. Hukumar kula da yanayi ta Amurka ta yi gargadin cewa za a fuskanci matsanancin zafi mai cike da haɗari a wannan ƙarshen makon da ake ciki wanda zai iya haifar da matsananciyar gajiya da za ta sa har mutum ya fita daga hayyacinsa muddin mutane ba su bi matakan da suka dace ba. Hukumar ta kuma ba da shawara ga 'yan uwa da makwabta da abokane da su rika duba halin da junansu ke ciki musamman ma gajiyayyu da ke zaune a ɗaki ba sa iya fita domin sanin halin da suke ciki. Wata fashewa da ta auku a tashar gas a lardin Henan da ke tsakiyar ƙasar China ta halaka akalla mutum 10 kana wasu 19 sun jikkata. Hukumomin sun ce ba a san inda wasu mutane biyu suke ba bayan wannan fashewa wacce ta auku a jiya Juma'a a kamfanin gas na Henan Coal Gas Company. Kamfanin dillancin labarai na Xinhua ya rawaito cewa zuwa yanzu an dakatar da duk wasu aikace-aikace a wannan tasha. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargadin cewa 'yan ƙasar Mozambique 1,900 a farkon shekarar nan na iya fuskantar matsalar karancin abinci.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci yanzu a madadin Muhammad Lalu da ya taya ni gabatar da shirin. Sai Hailu Haile da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Thomas Blondey. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Musique et info pour chacun.